بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da daidai da 27 ga watan Rabi'ul Tsani, hijira na da shekara 1434, daidai da 10 ga watan Mars shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 74 daga cikin jerin karatutukan littafin Al-Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra, wallafar Al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a basu manta ba, kamar yadda muka faɗi, wannan littafi ne da Ibn Taymiyyah ya rubuta shi domin amsa ga mutanen garin Hama ta ƙasar Suriya, ba dan komai ba, saboda ainihin ya ba su jawabi dangane da ma'anar ayoyi da hadisai waɗanda suke bayanin siffofin Allah madaukakin sarki. Bayan da Ibn Taymiyyah ya kawo irin waɗannan ayoyi, ya kawo ma'anonin su, ya kawo maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, sai ya ɗauki wani salo, shine sai ya koma yana ɗibo maganganun malaman da yake kowa ya san su a cikin duniyar aƙida da tarihi, cewa malamai ne an yadda da su a ilimi, amma kuma an san cewa haƙiƙani su ba sun yi kira ne zuwa ga da'awar salafiyya ba, amma kuma a cikin abubuwan da suka faɗi sai aka samu kira ɗin kuma zuwa ga da'awar salafiyya. Ya kawo ainihin irinsu Al-Imam Ibn Khafif, wanda yake sufi ne, sannan ya koma ya kawo daga malamai irinsu Baihaqi da kuma ainihin makamantansu. Sa'annan sai kuma ya fara ɗibowa daga Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, nan kuma yana maka nuni akan cewa to ina Ash'ariyawa masu aƙida ta musu siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda suke khabariyya, ina waɗanda suke masu ta'awili Jahmawa da makamantansu, to ga wanda ainihin kuke dangantuwa zuwa gare shi kai tsaye ko a fakaice ga irin aƙidojin shi. Mun yi karatu mai zurfi dangane da maganganun Abul Hasan Al-Ash'ari. A yanzu sai Ibn Taymiyyah ya ce wa qala al-Ash'ari ayda, har wa yau al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ya ce fi ikhtilaf ahli al-qiblati fi al-arsh, game da irin sabanin da musulmi suka yi dangane da kasantuwar Allah a saman al-arsh. قال اهل السنه واصحاب الحديث جملر اهل السنه da kuma malaman hadisi. Na'am, su malaman hadisi cikin ahli sunna suke, amma ahli sunna anan idan aka fade su aka kuma fadi malaman hadisi, to sai ka ce ahli sunna gaba dayan su da malaman su da wadanda ba malamai ba. Ashabul hadisi kuma an san cewa kullun su ne da rukun al'amarin aqida babu sassautawa. To abinda yake so ya ce maka, ahlus sunna da jumillarsu da kuma ɗaiɗaikunsu, abinda suke cewa laisa bi jismin, shi Allah ba jiki ne irin jikin halittu ba, wala yushbihuhul ashiya'u, sannan abubuwa na halittu ba sa kama da Allah, wa annahu istawa ala al'arsh, kuma shi Allah ya daidaitu saman al'arshi, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yace ar-rahmanu 'alal arshi stawa, Allah mai rahama ya daidaitu saman al-arshi. Wala nataqaddamu bayna yaday Allah wa rasulihi fil qawl, Abul Hasan yace ba za mu wuce gaban Allah da manzon shi a wajen fadin maganganu ko aqidu ba, bal naqulu stawa bila kayf, sai dai mu ce Allah ya daidaitu ba tare da mun kwatanta daidaituwar ba. Wa anna lahu wajhan kama qala ta'ala, wa muna tabbatar da cewa Allah yana da fuska kamar yadda ya fadi yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, fuskar ubangijinka ita ce za ta yi saura, ubangijinka ma'abocin daraja da girma. Wa anna lahu yadayni kama qala ta'ala khalaqtu bi yadayya, Allah yana da hannaye guda biyu kamar yadda ya faɗi cewa ya halicci Adam da hannayen shi. Wa anna lahu aynaini, kuma Allah yana da idanuwa biyu, kama qala, kamar yadda yake tajri bi ayunina, jirgin ruwan annabi Nuhu akan idan mu yake gudana. Wa annahu yaji'u yawmal qiyama huwa wa mala'ikatuhu, ranar alkiyama Allah zai zo shi da mala'ikun shi, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu, wa annahu yanzilu ila sama'i dunya, kuma Allah yana sauka zuwa sama ta duniya kama ja'a fil hadith, kamar yadda ya zo a cikin hadisi. Walam yaqulu shay'an, babu wani abu da ahli sunna suka fadi, babu wani abu da malaman hadisi suka fadi, illa ma wajaduhu fil kitabi wa ja'at bihi riwayatu an rasulillah, ba abinda suka fadi sai abinda suka same shi a cikin alqur'ani, kuma riwaya ta zo daga manzon Allah ta tabbatar da haka. Kun ji matsayin ahli sunna dangane daidaituwa Allah a saman al'arshi. Wa qalatil mu'tazila, su kuwa mu'tazilawa cewa suka yi inna Allah astawa ala al'arsh bi ma'ana staula, da aka ce Allah ya daidaitu akan al'arshi, ma'ana ya mamaye al'arshin, wato kawai al'arshin tana karkashin mulkin shi, haka su suke cewa suke nufi ko. Amma ita kalmar istaula kuma abinda take nufi shine abinda ba naka ba kaje ka ainihin yi abinda Bahaushe yake cewa hankaka mai da kwan mai da dan wani naka, shine ma'ana istaula, wato abu ne wanda kaje ka kwace shi da karfin tsiya sai kaje sai ka zaune shi. Wannan fadin kalmar nan ga Allah madaukakin sarki yayi muni kwarai da gaske. Amma mu'tazilawa su cewa suke istawa din da ma'ana istaula, kaga anan sun yi karin wasu abubuwa daga cikin harufa, sun yi karin alifin a farko, sun yi karin ainihin lamun istaula, istawa sai suka ce istaula, kuma zaka ga suna ta kawo waƙoƙi na banza waɗanda an yi su ne bayan musulunci ya gama kafuwa. Na fata an gane, istawa bishirun ala kaza kaza, ai bishiri ya daidaitu akan kaza, ma'anarta ya mamaye kaza. Wai ai a larabci yanzu za a iya cewa istawa Jonathan ala kursi, Jonathan ya daidaitu, ma'ana ya samu mulki. To wai wannan kalmar sai wani mawaki wanda ya yi ta ne ba a sadrul islam ba, ba ma a asru, ya yi ta ne a can bayan wahayi ya sauka larabci ya samu gurɓacewa, sai a ɗauki wannan waka wai sai a fassara alqur'ani da ita. Wa zakara maqalatin ukhra, sannan kuma abul hasan al-ash'ari ya ambaci wasu aqidojin daban. An fahimta ma'ana? Yanzu kaji ya faɗa maka aqidar kungiya ɗaya ta ahli sunna, kaji aqidar kungiya ɗaya ta yan bid'a ko, to sai kuma ya faɗi sauran wasu aqidojin. Wa qala aidan abul hasan al-ash'ari, har wa yau dai abul hasan al-ash'ari ya faɗi, fi kitabihi alladhi sammahu al-ibana fi usul ad-diyana, a cikin littafin shi da ya sanya wa al-ibana fi usul ad-diyana, wato bayani game da asalin addini. Ina fata an gane, tashi a kasa waɗanda suke da nuskar tuwaijir za mu dan karanta ku ji magana da ya akan littafin al-ibana. Yace hadha al-kitab tubi'a iddatu tab'atin, wannan littafin an buga shi bugu da dama, bismil ibanatu an usulid diyana, da sunan al ibanatu an ba fi ba, an usulid diyana, da haka aka buga shi. Minha ma huwa muhaqqaq, daga cikin bugun da aka yi akwai wanda yake an tsaya an yi tahqiqin shi, an gyara shi, an fitar da kalmomin shi, an yi kokarin tabbatar da su a bisa nusakh waɗanda suke mu'tamada, an fitar da hadisan da sauransu. Ina fata an gane. Wa minha ma tubi'a mujarradan, daga ciki kuma akwai wadda aka buga tsurar littafin kawai. Kuma kumanta ba makon da ya wuce ainihin ina tsammanin na zo muku da misalin irin waɗannan ainihin bugun, wanda daga ciki na so a ce na samu ainihin nuska Hammad al-Ansari. Nuska Hammad al-Ansari gaskiya saboda Allah ita ce nuska wadda har ma ne mamaki da naga malamin bai kawo ta ba a da. Kaga yanzu wannan nuskar wata nuska ce wadda Darul Kutubil Ilmiya suka ainihin bugata, tare da an ce wa ba hawashihi wa allaka alaihi Abdullahi Mahmud Muhammad Umar. Amma dai kai wannan nuska zaka iya cewa ainihin wato kaman mujarrada din ce. Ka ganta al-ibana an usulid diyana, wannan bugun galibi yanzu shine ainihin ake samu, kaga galibin yadda ta kasance cikin ta din. Amma nuska Hammad al-Ansari wadda wancan lokacin da zan karanta ita ce nuskar da na maida ita mu'tamada, tana ainihin cike da ta'aliqat da kuma ainihin takhrijat ita ce nuska dai mafi kyawu gaskiya saboda Allah. Sai nuska Malam Bishir, kashi al-ibanatu an usulid diyana Bishir Muhammad Uyun, ita kan babu laifi za a iya cewa yayi kokarin takhrijin ta da ƴan wasu ayyuka waɗanda ita din ma dai za a ce babu laifi, amma nuskar da ta fi kowace ita ce nuska Malam Hamad Al-Ansari, ita kuma Jami'ar Islamiyya take buga ta tana ba da ita kyauta. Allah madaukakin sarki saka musu da alkhairi. Malai ke cewa fa hunaka nuskhatun tubi'at mujarrada, akwai wata nuska wadda ainihin aka buga ta wadda take tsiraitacciya, babu takhriji babu ta'liki. Tabaraha Jami'atul Imam, Jami'atul Imam Muhammad Saud al-Islamiyya ita ta buga ta yau shekara 34 da ta gabata a shekarar hijira 1400 da ainihin 1400 daidai. Wa aidan har wayo kuma طبعه بتحقيق الدكتور فوقية حسين محمود الطبعه الاولى بغونا فرقو انيش يو شيكارا 37 كده واتو هجرانا ده 1397 دار الانصار. مما تميزت به هذه الطبعه, tuna daga cikin bambancin da wannan tabaa ta samu kanta ita nuskan malam doktor Fauqiya, doktora na doktora wato malama ce Fauqiya Hussein Mahmud. Ina fata an gane wannan nuskar bambancin ta da sauran, i'timaduha ala aksara min nuskatin khattiyya, ita wannan malama ta ce ta dogara wajen bugun nata a bisa nuskoki na wannan littafi ba guda ɗaya ba, wato rubutun hannun da ta dogara da shi ba guda ɗaya ba ne. Wa ihtimaluha ala dirasa mutawwala an Abil Hasan al-Ash'ari, sannan kuma wannan nuskar ta tattaro darasi na musamman wato wanda ta tsaya ta akan al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ma anna hadhihi at-taba'a 'alayha ba'd al-malhufat, tare da cewa wannan ainihin wato taba'a din akwai wasu abubuwa na lura a ciki. Min ahammi ha daga ciki i'timadu ihda an-nusakh al-khatiyya allati faradat bi ziyadatin laysat mawjuda fi an-nusakh al-ukhra, na daga cikin abubuwan lura, abinda yake nufi anan abubuwan lura waɗanda suke a baiban kyama, daya daga cikin nuskokin da ta dogara da ita wadda take ta rubutun hannu ce ta kadaitu da ƙare-ƙaren da babu a cikin sauran nuskokin. Wa qad athbatat hadhihi ziyadat fi an-nass al-asli, sai ita wannan malama ta rinka koma tana tabbatar da ƙare-ƙaren a cikin asalin littafin al-Ibana. Wa ba'd hadhihi ziyadat, wasu daga cikin waɗannan ƙare-ƙaren kuma da aka gani a cikin wannan nuska al-farida al-wahida mukhalifun lil manhaj as-salaf, ya saba wa tafarkin malaman salaf al-ghalib alal kitab, wanda yake littafin mafi yawan abin da ke ciki ya tafi ne a bisa manhaji na malaman salaf. To kaga wannan abin da yake, wannan abin da yake ishara ko idan aka taho babi na ilimin ta hakiki ko ya kwashe wa aikin wannan matar daraja gaba daya, shine ya nuna aikin bai da kima. Amma yaya ba mata da farko shine ita da ta tashi aikin ta, ta nemo rubutun hannun littafin ba guda daya ba, ta maida ainihin su mu'tamadai. Amma daga ciki kuma akwai wata nuska wadda ta kadaitu da ƙare-ƙare wadda babu a sauran. To wannan malaman sai ta rinka ɗiban waɗannan ƙare-ƙaren tana tabbatarwa fi sulbil kitab, a asalin littafin. To da a ce waɗannan ƙare-ƙaren sun tafi tare da yadda sulbil mawdu', asalin yaya littafin, littafin salafi ne, to sai zama ƙare-ƙaren kuma suna sabawa. To wannan ya sallabe wannan aikin nata daraja, aikin nata ya lalace kin. Wa ba'd hadhihi ziyadat mukhalifun lil manhaj as-salafi al-ghalib 'ala al-kitab, wa hadha al-kitab min ahammi kutub al-ash'ari, wannan littafi na al-ibana na daga cikin mafi muhimmancin littafan al-ash'ari. Wa mimma kathura hawlahu al-jadal, yana daga cikin littafan kuma da jayayya ta yawa a tsakanin shi. Shi yasa ko ina ganin professor Tuwajiri bai samu labarin waccan nuskar ta Jami'ar Islamiyya ba, domin a cikin waccan nuskar idan kai kaje ka saurari karatu na wanda ne tun wannan lokacin sai da na karanto waɗannan mafi yawancin ta'alikat din da malami ne yayi kokarin amsa duk wannan jayayyar da ake. Malam Hamad Al-Ansari duk wanda ya san shi ƙwararren malami ne a cikin ainihin ilimin hadisi da tahqiqi. Malam Bishir Uyun anan ciki ya ɗibo waɗannan ayyukan na shi malam ainihin wato wa yake da suna Hamad al-Ansari a inda ya rinka ainihin kawo su gashi hakika ma kaga muqaddima Hamad al-Ansari din cancage ya dauko yasa a tashi nuska ba ma ya rinka dibowa bane gashi yake cewa muqaddimatu at-tab'atu thaniya taqdim bismillahir rahmanir rahim li fadilati ash-shaykh Hamad ibn Muhammad al-Ansari الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين غاشنا وبعد وانا مقدمة علوكة دسيدة نكرن تيتا كاب تشيكة تيكين كاسيت نافاتا أنغاني مكميدة إتا أمتعين إتاكي مقدمة أينهين للتافي a lokacin ma ban samu littafin Tabyinu Kadhibul Muftari na ainihin abin nan na al-Imam Ibn Asakir wanda ya rubuta yana kawo tarihin Abul Hasan al-Ash'ari da kuma raddi ga waɗanda suke ƙarya ga Abul Hasan al-Ash'ari din ba dan haka kun ga wannan muqaddima jama'a ita kanta kusan shafi wajen 10 ko kusan 20 da na fata an gane sannan shi kuma Malam Bishrul Uyun yazo ya ainihin yi wannan tashi to a cikin wannan muqaddima jama'a idan mun zo za mu sake karatu wannan littafi kamar yadda nake cewa za mu karanta shi a muciya insha Allah ta'ala idan aka zo wannan muqaddimar saboda muhimmancin ta za mu sake bin kanta idan ya zama nusakh din da kuke da su galibi tunda irin wannan ake samu sai a photo stand na waccan muqaddimar don kowa ya samu insha Allah a lokacin fa'ida za ta game gaba daya duk wata jayayya da wasu za su yi akan wannan littafi cewa ba na Abul Hasan al-Ash'ari ba nawayi wani dalili za su iya kawowa yana ɗaya daga cikin tafan da ya rubuta a ƙarshen rayuwar shi yazo ya gabatarwa da al'umma cewa abin da ke cikin wannan littafin shine abin da yake akai kuma akan haka yake fatan ya hadu da Allah gashi nan malam yake cewa wa mimma kasura hawlahu al-jadal zalika li'annahu yukhalifu ma alayhi kathirun min mutaakhir al-ashair abin da yasa saboda karatun da ke cikin littafin ya sabawa aqidar da yawa daga cikin waɗannan ash'ariyawa waɗanda suka zo daga baya-bayan nan khassatan fi mas'alati sifatil khabariya musamman dangane da matsala ta sifofi cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah zai zo Allah yana da ido idan ana karanta wannan abun aka ce a littafin Abul Hasan al-Ash'ari ko ash'ari suna jin kamar za su ainihin shebe kamar za su mutu amma kuma ba yadda za su gaskiya ce gashi na malam yake cewa wa qad afrada ad-doktor Abdurrahman al-Mahmud fi risalatihi lid-doktora mawqif ibn Taymiyyah min al-ash'ari دراسة وافية عن هذا الكتاب فالتراجع دكتور محمود عبد الرحمن محمود ديزو ايدهن زي روبوتا واني تسيس ناشي نا في اتش دي سيزو يا اللتاتي سنعمش مثل ابن تيمية قمد اشعرياوة kunga irin waɗannan thesis din a Najeriya ya kamata a bada damar dalibai su yi rubutu a kai to amma mafi yawancin malaman da suke karantar da Islamic studies suna kyamar Ibn Taymiyyah suna kyamar kaza amma a tsari na ilimi ba za ka hana ɗalibin ka yi bincike akan abin da ya dace da ka'idojin bincike ba sai dai kai ya saba maka domin dama kai za ka yi jagorancin shi ne ba wai kai za ka koyar da shi ba za ka yi jagorancin shi ne amma yanzu a Najeriya an ka ɗauki irin waɗannan abubuwan sai ga kun samu tatabul za a kai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye yace ya ware babi na musamman a inda ya magana ta musamman dangane da wannan littafi a koma a karanta mu koma sama mu ci gaba da karatu wa qala aidan abul hasan al-ash'ari fi kitabihi alladhi sammahu al-ibana fi usul ad-diyana wa qad dhakara ashabuhu annahu akhiru kitabin sannafahu ibnu taymiya yace al-majiran abul hasan al-ash'ari sun faɗi cewa wannan shine littafin ƙarshe da abul hasan ya rubuta wa alaihi ya'tamiduna fi dhabbi anhu inda man yata'anu alaihi kuma duk wanda yazo zo sai ku malamin su cewa malamin ku ya mutu da muguwar aqida malamin ku ya mutu da aqida yana inkarin sifatul khabariya daliban da wannan littafin suke hujja wajen kare malamin nasu fa qala ga abinda malam yace malam abul hasan al-ash'ari kenan faslun fi ibanati qawli ahli al-haqqi was-sunnah wannan fasli zai bayanin maganganun malamai masu san gaskiya mabiya gaskiya kuma mabiya sunna fa in qala qa'ilun yace da a ce wani zai ce kad ankartum qawlal mu'tazila والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجعة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون جماعة كنت دقين دا أهل السنة كدولة في إنكار أكيدون مياغم متان yace to da wani zai ce ah to ko kun yi inkarin maganganun mu'tazilawa mun kawo mu'tazilawa a baya mun yi bayani dangane da su waɗanda suke inkarin sifofin Allah madaukakin sarki waɗanda daga cikin usul din su suna gabatar da hankali da tunani a bisa nasi wal qadariyya da kuma ainihin qadariyya anan abinda ake nufi da qadariyya sune waɗanda suke cewa duk abinda kaga dan adam yana aikatawa ko shi ya halicci abin shi da kanshi an fahimta jama'a dan haka kun ce mu'tazilawa yan bid'a ne qadariyya yan bid'a ne jama'a an fahimci wannan da kyau to kaga idan ka fahimci wannan ta'arifin kenan muna buƙatar mu koma ta'aliqin nan na ƙasa mu dan karanta gashi yace al qadariyya idza utliqa hadha al-ism fal maqsud bihi ghaliban من يقول إن العبد يخلق فعل نفسه غالبين كجانشي قدرية كو تو أنا نفهم ودن دكي جوا الله باوا شيكي حالتا أيوكيش وهم المعتزلة تو كاغا أنا مكما سنزم سوني معتزلة وانكينا أكبر كشن ونن تعريفي وأما إذا قيل أما أنك جانشي المعتزلة والقدرية أنك جانشي معتزلة ودقدرية فالمقصود هنا هم الجبرية to abinda ake nufi da ainihin qadariyya anan to ana nufin jabariyya menene su wane ne jabariyya wadanda kuma suke cewa dan adam majburi ne akan aikin da yake yi bai da iko akai ha al insanu karishi alal hawa sai ce kamar gashi ne yake yawo a iska ba sai inda iska ta kada shi ba dan haka in ka je ka sha giya to ya kai majburun ala zalika ya ka iya dole kaddara ce kawai ta hau kanka in ka je kai sata in kai kisan kai duk barnar da kai kawai anta majburun anan ka ji ma'anar qadariyya da ake nufi ke ko kun fahimta yanzu in kun fahimci waɗannan bayanan ku natsu da kyau ku ji da qadariyya da mu'tazila suna da tarayyar wata aqida guda ita ce aqidar cewa bawa shi yake halitta ayyukan shi to amma kuma akwai inda qadariyya sukan dauki wata ma'ana daban ita ce sai su koma da aqidar cewa bawa bai da iko akan abubuwan da yake aikata to in ka dubi nan kuma a ya saba wancan kuma aka sun wancan a can bawa shi yake halitta ayyukan shi yake da iko akan su anan kuma bawa aikin ne yake da iko akan shi sai da ya sarrafa kaga kenan qadariyya wani lokacin suna haduwa da mu'tazila aqida su tai daya qadariyya wani lokacin suna haduwa da jabariyya aqida su tai daya to kenan qadariyya ba su da taso aqidar a asali suna da taso aqidar amma da zamani ya tsawo sai kan mutane ya waye sai aqidar taso sai ta muni to sai suka yi kokarin su wargaje daga gare ta to shine wani lokacin su kada su dace da jabariyya wani lokacin su kada su dace da mu'tazila asalin aqidar su ita ce cewa bawa da aka ganshi to duk abin da yake aikatawa yana aikatawa ne fiye da sanin Allah ma'ana a lokacin da bawa zai aikata abu ko a lokacin da halitta za ta aikata shi kanshi Allah bai san wannan abun ba sai da abun ya faru sannan shi ma ya sani to yanzu kaga suna inkarin me kenan kaddara to suna inkarin kaddara kuma ana ce musu qadariyya na'am ma'ana an danganta su gare ta ne tare da suna inkarin ta kamar yadda yake yan Boko Haram sai ka je ana ce musu Boko Boys yaran boko tai suna inkarin bokon ne kuma kaga kenan sai an yi tafsiri qadariyya abin da ya faru gare su kenan da farko cewa suke innal amra unufun al'amarin duk da kaga ya faru Allah ma bai san zai faru ba sai da ya faru. To kaga wannan mugu aqida ce. To da zamani ya zamani Imam An-Nawawi ya ce yanzu sun yi inqirabi sun kare wannan aqidar ta mutu. To amma asalin tunanin da fikirar cewa su ne su wane yana nan sun dasa wa ƴaƴa da jikoki da almajiransu. To da ƙarshe sai mabiyan nasu sai suka tarwatsa a cikin bin aqidoji ne aini jabariya wani lokacin ka same su suna kuma bin aqida ta ainihin mu'tazilawa tare da cewa mu'tazilawa da jabariya kuma fada suke da juna. In ba ku gane haka barin kawo muku scenario gashi a Najeriya. Yanzu lokacin yayi lokaci nan gaba zaka daina jin labarin dariƙa. Duk wannan shure-shuren da yan dariƙa suke ko nan gaba zaka daina jin labarin dariƙa. In har akwai wata bid'a da za ta kai labari ita ce Shi'a. To yan dariƙan za su koma za su wargaje ne a cikin yan Shi'a. Abin da ya faru a Iraki kenan. Babbar dariƙa a Iraki ita ce Shaziliya da Naqshbandiya. Amma yanzu sai dai suna. Amma waɗannan masu ɗariƙun sun wargaje cikin ƴan Shi'a. To wani lokacin sai ka ji su cikin ƴan Shi'a kaza, wani lokacin sai kuma ka ji sun ɗauko aqidu irin na Ahlus Sunna saboda asalin su ga inda suka taso. Kenan sai ka ga wani lokacin Qadariyya suna da aqida irin ta Mu'tazila, wani lokacin suna da aqida irin ta Jabariyya. Don haka abinda malam yake cewa a nan, tunda kun yi inkarin irin aqidu na mu'tazilawa, kun ce Allah shi ya halicci komai, ba wanda ya halicci aikin shi, Allah shi ya halicci komai, wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Allah shi ya halicce ku da aikin ku. To kaga yanzu mu Ahlus Sunna mun faɗi wannan ko, to mun yi inkarin aqidar wa aqidar mu'tazilawa. Sannan da kuma muka ce dan Adam da Allah madaukakin sarki ya halicce shi sai ya shiryar da shi zuwa ga hanyoyi guda biyu cewa wannan shiriya daidai ce wannan kuma bata ce. Dan haka in ya zabar wa kanshi bata, to shi abin a tuhumce shi ne akan ya zaba wa kanshi bata, ba za a ce ai bai da iko ba yayi iya, a'a ai an bayyana mishi. Jama'a ko kun fahimta? Yanzu ruwan shayi ne, daya an zuba guba a ciki, daya ba a zuba guba ba, sai aka ce maka tafi kan tebur gashi can ka dauki ruwan shayi. Idan ka dauki mai guban ka sha za a zarge ka? Amma aka ce maka na jan kofi, to guba ne, na farin kofi kuma zuma ce aka zuba a ciki. Duk da haka sai ka je ka dauki na jan kofi, ka cancanta a zarge ka ko baka cancanta ba? Ka cancanta. A karkashin haka dan Adam ba majburi bane akan ayyukan shi, ba wanda zai tursasa ka cewa dole sai kai ƙarya, ba wanda zai tursasa ka dole sai kai shirka, ba wanda zai tursasa ka. To yanzu kun ga wannan maganar tamu da muke cewa dan Adam ba majburi bane, ba wanda ke tursasa shi akan mugun aiki ko? To mun yi musun aqida Qadariyya kuma wal Jahmiyya, Jahmawa da ke cewa Allah ba a sama yake ba, yana ko ina, sai muka ce kun bata wannan aqidar kafirci ce. To kun ga mun yi musun aqidar su. Sai Haruriyya, Haruriyya sune Khawarijawa, shine tawaye ga shugabannin musulmi da kuma tawaye ga al'ummar musulmi. A wannan munasaba zan tsaya warware muku wani abu. Lokacin da muke bugawa da waɗannan da ake kira ƴan Boko Haram, suka ce muna ce musu Khawarijawa saboda sun yi tawaye ga shugabanni, sai muka ce a ni na san wannan matsalar jayayya ce, in an ɗauke ta za a ɓata wa juna lokaci, ba za a san ina aka dosa ba. Sai muka ce a mu ba muna ce muku Khawarijawa ne don kun yi tawaye ga shugabanni ba, sai don kun yi tawaye ga musulmi. Ɗayan waɗannan abubuwan guda biyu ana kiran shi Khawarijanci, shine shugabanni na musulunci. Idan kai musu tawaye, kai fito na fito da su da makami, to wannan ana kiran shi Khawarijanci. To kaga in ka ɗauko wannan a irin yadda Najeriya take yanzu ba za ka iya tattaunawa ba, domin za su ce maka ina shugabannin na musulunci. To aje wannan an fahimta jama'a? Amma sai ka ce kun yi tawaye daga cikin musulmi, kun kafirta al'ummar musulmi, duk wanda ya magana a kanku kuna kashe shi. A ƙarƙashin wannan Khawarijanci ya tabbata a kanku. Kharajtum ala al-ummati al-islamiyya. Na'am,
yanzu nahnu la naqul innakum kharajtum ala ar-ra'is al-muslim am ala al-hakim al-muslim ko kun fahimta lakin al-khuruj ala al-jama'at al-islamiyya bi'aynihi huwa al-khuruj ma'ana tawaye daga al-umma muslimi misali yanzu wadancan da suka je suka zauna a jahar Niger yan Darus Salam su malam Bashir yan Sudan da wadanda suka bi su ai kun ga su ba su yaki da kowa ba amma duk da haka muna ce musu khawarijawa dan me suna zauna a tsakiyar birnin Kano ba wanda ya hana su zama ba wanda ya tashe su sai suka ce barna ta yi yawa a cikin wannan zamantakewar idan muka zauna a wannan wurin to babu shakka abin da zai biyo baya ƴaƴanmu za su tashi mushrikai ƴaƴanmu za su tashi kaza ƴaƴanmu za su tashi kaza ƴaƴanmu za su tashi kaza kaga wannan bid'a ne shi kanshi wannan tunanin domin wannan tunanin annabi da sahabbai ba su yi shi ba da ba su zauna Makka ba ana shirka ana bid'a ana zalunci ana komai amma kuma da su da ƴaƴansu da matansu suna zaune don abin da za ku duba kuna zaune ne haka siddan kun yi shiru koko da'awa kuke da'awa kuke da'awa tana tasiri ko ba ta yi tana yi to in kun fita daga cikin su kun je kun zauna a wani gari lokacin ne za ku zo ku ce za ku yi musu wa'azi su saurare ku ku zauna a cikin su ku fada su ji ku aikata su gani ɗabi'un ku da da'awa ku ta tasiri ta juye su saboda haka fita daga cikin al'ummar musulmi jama'a ana kiran shi khawarijanci fitar ba fita kadai ba ka fita da nufin ka kafirta su balle kuma haka kaddamar da yaki a kansu an fahimta jama'a anan ne zan sake amsa wani scenario wanda wasun kuma ba su san shi ba shine wadancan da ke bin Muhammad Yusuf ba kafin Muhammad Yusuf ya nashi fitar akwai wadanda suka yanke daga cikin su suka to kanan ma muna kiran su ƴan kanan ma kanan ma wata karamar hukuma ce a jihar Yobe ko wani gari ne a jihar Yobe sai suka zo sai suka zauna a bayan garin kanan ma a lokacin da za su fito sai da suka je suka ce Muhammad Yusuf sun fito yace zuwa ina yace hijira sai yace a lokaci bai ba sai suka ce mishi a ta'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qil ma'ana kai kake cewa a fito jihadi kai kake cewa a fito hijira to yanzu gashi mun fito ma'ana yayi charging din su har sun zama overcharged sun wuce charging da yake bukata don da ba su wuce ba da sai sun zo sun nemi shawara shi malam baka ganin a fito to yanzu su sun fito ne da jakunkunan su fa suka zo mishi kofar gida to dan haka sai suka aje mishi tashi kalmar kaula san din sai suka yi gaba waɗannan ku ji su ne waɗanda aka fara yaƙi da su da aka yi yaƙi da su su ne kuka ji muryarsu a BBC da aka ce ya sunanku sai suka ce su ne 'yan Taliban waye malaminku suka ce su malaminsu shi ne Malam Jafar waɗannan 'yan kanan ma yara ne mafi yawancinsu daga jihar Borno 'yan kaɗan daga cikinsu daga jihar Yobe da suka tafi suka je suka zauna a wannan lokacin akwai abubuwa kamar haka ga su sun faru ni na je har cikinsu yawancin sun san ni na je na yi aiki na bincike a wannan lokacin gaskiyar lamari abin da ya faru da suka je suka zauna da farko babu ruwansu da kowa to amma daga baya sai suka halatta wa kansu dukiyar mutanen da ke ƙauyukan suna harbin dabbobinsu da kaji da sauransu da nufin waɗannan na kafirai ne suna ganin cewa wannan dukiya ce ta kafirai kuma duk wannan yankin gaba ɗayansu musulmi ne babu kafiri wannan idan akwai wani munkari da suka fara kawowa a bayyana to shi ne wannan gwamna Bukar Abba Ibrahim sai ya aika musu idan zama suke so su shi yana shirye da zai zo gina musu gari a wurin kuma zai aiki tare da su lokacin siyasa za su goyi bayan sai suka ce a'a to kun ji abin da ya ja a lokacin tabarki sai aka tura cewa aje a yake su da aka tafi za a yake su komandan musulmi ne ba sai na ambaci sunan shi ba sai je zauna da su cewa ga dokar da aka bashi in ya zo kawai a bude musu wuta don haka su tashi su gudu
idan ya zo da shi da jama'ar shi su yi harbe-harbe su ce su ba su ga kowa ba na haka gashi nan sun dawo sai suka ce su din su gudanma gwamnatin Najeriya ai a zo a buga kawai ya ce musu abin ba zai yi kyau ba ƙarshe dai dole ya cika umarnin gwamnatin da yake wa aiki ya zo suka dan fara bugi-buga a lokacin shootout dinsu yan bindigoginsu yan ƙanana ne kafin wani lokaci aka kashe mafi yawancinsu yan kaɗan daga cikinsu ne kwarai da gaske suka samu suka tsira waɗannan su ne in muna rubuce-rubuce muke cewa yan kanan ma da yawa wasu ba su san yadda al'amarin ya faru ba sai dai jinsu da aka yi suna cewa su ne ahli sunna su ne taliban su ne almajiran malam jafar don da aka tambaye su waye malaminku ko kun fahimta jama'a lokacin shi ma malam jafar ya fito yayi magana ainihin akan su Allah madaukakin sarki ya kiyaye to kun ga yanzu wannan abin da suka dauka ko to yayi daidai da abin da haruriya suka dauka haruriya khawarijawa ne da suka yi wa sayyidina ali tawaye bayan da suka yi wannan tawaye ga sayyidina ali da aka gama ditta taburzar da aka gama sai suka koma wani gari hiraura sai suka samu sai suka yi zaman su suma nan sai suka rinka ainihin kai farmaki zuwa ga al'umma ta musulmi to kaga kenan yanzu haruriyawa in kun fahimci waɗannan bayanan da kyau kawai khawarijawa ne sai dai me yasa ba a ce musu khawarijawa anan an danganta su zuwa ga garin da suka zauna ne abinda malai yake cewa tunda kun ce khawarijawa ma kun yi inkarin maganganun su yanzu ba mu yadda da aqidar khawarijawa ba ita ce aqida al-khuruj ala al-jama'at al-muslimi al-khuruj ala al-ummah al-islamiyya al-khuruj ala al-hakim al-muslim sannan war rafida kun yi inkarin ainihin maganganun rafidawa su ne zuwa yan shi'a waɗanda suke zagin sahabbai suna kafirta Abubakar da Umar da Uthman wal murji'a da murji'awa waɗanda suke cewa ɗan adam bayan da ya iya samun kanshi da ya a irin wannan hali na saɓon Allah yaya ya iya da kanshi don haka maganar Allah maɗaukakin sarki ya kama shi da wannan ainihin laifi bata taso ba a ƙarƙashin wannan dukkanin ɗan adam da ya samu kanshi a wajen aikata wani zunubi to abinda za a duba shi ne na farko dai tukuna shi musulmi ne shi mumini ne imanin shi da musuluncin shi to ya shafe duk wata barna da yayi to kun ga wannan mun yi inkarin maganganun su yanzu a wurin mu ko waɗannan da malam ya lissafa waɗannan kungiyoyi guda biyar zuwa shida ko su ne asalin duk wata bid'a da kaji tana faruwa a duniya kuma yana da wahala ka ji wata bid'a da take faruwa a duniya a yau ko wadda ba ta da alaka da waɗannan to tunda duk kun ce waɗannan batattu ne kun ce waɗannan yan bid'a ne fa'arifuna biqaulikum fa'arifuna qaulakum allazi bihi taqulun ku sanar da mu ta ku aqidar ku sanar da mu irin naku maganganun wa diyanatakum allati biha tadinun da addinin ku wanda ku kuke bi bazan tsaya dan ja hankalin mu anan kenan yanzu wannan iya wannan karatun yana nuna mana kenan ashe aqida ahli sunna salafiyun ba ta tabbata aqidar su sai an yi inkarin waɗannan abubuwan ko haka abin yake ba yadda za a ce ahli sunna ɗin shi'a ba su san me matsayin aqidar shi ba dan kamar yadda na faɗi a makonnin da so gabata da can wani lokaci a baya a ce wai har ƴan shi'a wai su kira ka wai makon haɗin kai in ka ji ƴan shi'a sun kira ka makon haɗin kai lallai sun san cewa ba ka da wata fahimta wadda take karo da su amma ahli sunna ai ƴan shi'a su kira Dr. Umar Labdo makon haɗin kai mana Dr. Umar Labdo yan shi'a su kira Albani makon haɗin kai mana me yasa ga Albani na Zaria ga Dr. Labdo yana Kano ko yana Sokoto ko yana Katsina ɗayan cikin jami'o'in nan ba ka raba shi da su me yasa ba za a kira mu ba sai a tafi a ce wai a je Abuja a je a ɗauko Malam Nuran Yanya me yasa to sa'annan kai ba za ka yi mamaki ba me yasa za su kira malam baban tuni me yasa to duk ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata ahlus sunna ya tuntube aqidar shi to sa'annan khawarij rafida jahmiya murji'a yanzu kamar sharif sali wanda yake jahmi ne ya za a ce ya jawo baban tuna jika har ya mai da shi ɗaya daga cikin jigajigai a cikin jama'atul nasrul islam me yasa ba a kira yusuf samba ba me yasa ba a kira kabiru gombe ba me yasa ba a kira wane da wane a cikin ƙungiyar izala ba shine wato duk lokacin da ka koma gefe guda kana cewa kai ahlus sunna ne amma kuma abin da ya shafi aqidar ahlus sunna ba shi ya dame ka ba kullun kana magana fiqh kullun kana magana dibbu kullun kana magana ilimin taurari kullun kana magana kaza da kaza me yasa ɗan dariƙa ba za su jawo ka jika ba wannan shine sirrin da yasa ainihin sharu sale ya jawo malam baban tuna jikin shi in ba haka ba malam baban tuna dan izala ne da shi aka fara izala akan tsananin aqidar shi ta izala har yake gaba da mu ƴan salafiyya to a ƙarƙashin wannan me yasa baya gaba da ƴan dariƙa har yadda za su iya gane cewa wannan kaza ne wannan ita ce gaskiyar magana jama'a saboda haka kun ga wallahi ko ina tabbatar muku da cewa dole ne ka bayyana matsayinka game da waɗannan ƙungiyoyi guda shida dole ne kadariya mu'tazila jahmiya haruriya rafida murji'a dole su san matsayinka to amma abu na farko shine ka san aqida ahlus sunna abu na biyu shine ka san waɗannan ƙungiyoyin to kun ga waɗannan abubuwan guda biyu ko sun cutar da dama daga cikin malaman da ake kira malaman ahlus sunna ko ba su san aqida ahlus sunna ba da dama malaman ahlus sunna ko ba su san waɗannan ƙungiyoyin da ake magana ba in sun zo arrafa su sai ka ji suna arrafa su da wasu masu aqidoji ne da ma suka wuce a da to dai malam yake cewa qila lahu sai a ce da duk wanda ya wannan magana qaulun allazina qulu bihi maganar da mu muke fadi ahlus sunna wa diyanatuna allati nadinu biha ko nudinu biha addinin mu da muke bi at-tamassuku bi kalami rabbina wa sunnati nabiyina ruko da maganar ubangijinmu da sunna annabinmu kuma ruya anil sahabati wat tabi'ina wa a'immatul hadith da kuma ruko da abin da aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai da limaman hadisi wa na'nu bidhalika mu'tasimun muna rike kam da haka wa bima kana yaqulu abu abdullah ahmad ibn hanbal naddara allah wajhahu wa rafa'a darajatahu wa ajzala masubatahu qa'ilun sannan muna masu ainihin fadin irin maganganun da Imam Ahmad dan Hanbali Allah ya gafarta mishi yake fadi walima khalafa qawluhu mukhalifun sannan duk abin da ya saba magana ko aqida Imam Ahmad to mu ma mun saba wannan aqida ko magana me yasa ya dauki Imam Ahmad a cikin daurukan limamai saboda a wannan lokaci yana daga wanda jajircewar shi da katewar shi akan aqida sunna da aqida ta gaskiya ta bayyana an fahimta jama'a sai ya ce li'annahu al-imam al-fadil gashi yana kawo dalili yace saboda shine madaukakin limami mai falala war ra'isul kamil kamalallan shugaba akan wannan aqida allazi abana Allahu bihi al-haq wanda da shi Allah ya bayyana gaskiya wadda fa'a bihi ad-dalala da shi Allah ya tunkuda bata wa awdha bihi al-manhaj da shi Allah madaukakin sarki ya bude tafarkin da kowa ya ga shirya wa qama bihi bid'al mubtadi'i da Imam Ahmad ne Allah ya kwankwace bid'ar ɗan bid'a wa zaiga zaigin da kuma karkacewa karkatattu wa shakkar shaki da shakkar masu sanya shakka fa rahmatullahi alaihi min imamin muqaddam Allah ya ji kan Imam Ahmad kai wani irin limami ne wanda yake abin gabatarwa wa jalilun mu'azzam babba abin a girmama shi wa kabirun mufahham wanda yake kuma shugaba abin a fahimci abin da yake akai
wa jumlatu qawlina, jumillar maganar mu kuma da aqida mu ahlus sunna, in muka so farfashe magana yanzu can kaji a dungula ko, to ga fashin baki, anna nuqirru billahi wa malaikatihi, mu dai muna tabbatar da cewa Allah gaskiya ne, malaikun Allah gaskiya ne, wa kutubihi wa rusulihi, littatafai na Allah gaskiya ne, haka manzannin Allah gaskiya ne, wa bima ja'u bihi min indillah, haka nan kuma abinda waɗannan manzanni da littatafai suka zo da su daga wurin Allah gaskiya ne, wa bima rawahu thiqatu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam, sannan kuma mun yadda da abinda amintattu suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, la naruddu min zalika shay'a, ba ma tunkuɗa komai daga cikin haka, ma'ana ko ɗaya cikin maganganun Allah ko na manzon Allah ba ma tunkuɗewa, wa anna Allah wahidun la ilaha illa huwa, mun yadda cewa Allah ɗaya ne, babu abin bautawa sai shi, fardun samad, kwaya ɗaya ne shine abin nufi da bukata, lam yattakhidh sahibatan wala walada, Allah bai taba auren mace ba, Allah bai taba mai da dan wani nashi ko ya haihu ba, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sannan mun yadda cewa muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne, arsalahu bil huda wa dinil haqq, Allah ya aiko shi da shari'a da addinin gaskiya, wa anna al jannata haqqun, al janna gaskiya ce, wan nar haqqun, wuta ma gaskiya ce, wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha, kuma tashin duniya yana nan zuwa babu shakka, wa anna Allah yab'athu man fil qubur, kuma Allah zai tashi duk waɗanda ke cikin kaburbuka. Jama'a kunji, wannan ita ce aqidar, to kun ga idan aka samu yanayi ya gurbace ko, to a lokacin dole ku yi ifsahi game da aqidar ku, kun ga irin wannan contemporary duniya ko, ahlus sunna ba sa shiru, abinda da yawa ahlus sunnan Najeriya suka so su yi a lokacin da aqidar boko haram ta taso, mummunan sharri ne ba su sani ba, shine ku ja baki ku shiru, saboda a lokacin nan in ma ku bayyana matsayin ku, yanzu fa ba wai za ku bayyana ba, ane don hukuma bane, ku kiyaye, idan an ce ane don hukuma ne, dukkan mun gama suka boko haram, kuma hukuma ta ce mu ne ma malaman boko haram, ashe ba dan su ake ba, a'a ana yi ne saboda Allah, shikenan, na biyu ko ana yi ne saboda jama'a waɗanda ba sa fahimta, domin in ba an tsaya an bayyana mutane hadarin da ke cikin aqidun nan ba, kun koyar da mutane cewa duk abin da aka zo da shi Qur'ani da hadisi mutane su dauka, mutane suna da mizaniyar abin da ya saba ma Qur'ani da hadisi, amma aka fake da Qur'ani da hadisi ba su da wannan mizaniya, mutum ya zo ya ce maka Allah ya ce wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa iddu lahum mastata'tum min wa min quwwat kaza kaza, ya zo ya ce maka Allah madaukakin sarki ya ce irin waɗannan ayoyin yake kawa, in ya kawo gaba ɗaya sai ka ji kai kanka kamar ka kama da wuta a nan take, to amma matsala ita ce akwai ilmomi na hasken fassara waɗannan ayoyin, ko ya fassara ayoyin a ƙarƙashin haka, to waɗannan ilmomin jama'a gari ba su san su ba, malaman su ba su sani ba, su ma waɗannan ƴan harbatimati ba su sani ba, dole ku zo ku yi amfani da waɗannan ilmomin, ku zo ku bayyana shirman da waɗannan suke ciki, to in ba ku yi haka ba, kamar yadda da dama garuruka da ba a yi haka ba, me ya faru, sai zama mafi yawancin ƴan boko haram na wannan wurin ahlus sunna ne, mafi yawa abin da ya faru kenan, yanzu waɗanda suka goyi bayan aqidar boko haram a Sokoto ko kaci kashi 95 nasu dukkan su ƴan izala ne ahlus sunna, da yawancin su waɗanda suke cewa su salafiyuna ne, abinda zaka ce ina malam Mansur, malam Mansur ya san wannan aqidar, ya san barna ce, ya san ƙarya ce, amma sai koma ya ja baki shi, abinda zaka ce me yasa yake bayanin ƴan Shi'a, ƴan Shi'a ba su kai hadarin waɗannan ba, to da wannan ne za ku gane, ashe dole a irin wannan lokacin ku fito ku ce ga aqidar mu, to kuma fa in har zaka ce aqida ta ɗaya ko, to lazimi kuma duk wanda yace Allah biyu sai kai mai raddi, wanda da yace Allah uku sai kai mai raddi, balle wanda yace komai Allah, daga nan ne za ka gane matsayin, to su wai a shirye suke su bayyana jumillar aqidar ahlus sunna, amma ba a shirye suke su yi raddi ga yan bid'a ba. To kuma lazimin aqida ahlus sunna ba ta bayyanuwa sai an yi raddi ga yan bid'a, domin da haka ta fara la ilaha illallah. Kafin ka tabbatar da Allah ɗaya ne, sai ka rusa cewa babu wani abu ba shi ba, wa anna allaha mustawin ala arshihi, kuma cewar Allah ya daidaitu saman al'arshin shi, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ar-rahmanu ala al'arshi stawa, wa anna lahu wajhan, Allah ya daidaitu a saman al'arshi, wa anna lahu wajhan. Za ku ji wannan kaman maimaita karatun ne ko a'a? Ba maimaitawa bane, dan can malam ya tsukuro daga littafin ne, yanzu kuma an bar Abul Hasan ne yana bayanin aqidojin, dan haka daga can din ne dai duk kusan ma'ana ɗaya ne. Wa anna lahu wajhan, Allah yana da fuska, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, wa anna lahu yadayni bila kayfa, kama qala ta'ala khalaqtu bi yadayya, wa kama qala ta'ala bal yadahu mabsuutatani, Allah ya ce hannayen Allah a shimfiɗe suke guda biyu, yunfiqu kayfa yasha, yana ciyarwa yadda ya so, wa anna lahu aynaini bila kayf, Allah madaukakin sarki yana da idanuwa guda biyu, sai dai ba za a kwatanta yadda idanuwan suke ba, kama qala, kamar yadda Allah ya ce tajri bi ayunina, jirgin ruwan annabi Nuhu na gudana akan idanmu, wa anna man za'ama anna asma'allahi ghayruhu, wanda diyari ya cewa sunayen Allah wasu abu ne ba su ne sunayen Allah ba, shine karatun da muka yi, ma'ana sunayen Allah ghayruhu, wasu abubuwa ne daban ba su ne sunayen Allah ba, wato sunaye ne aka sa kamar yadda na gaya muku don a kiraye shi da shi kawai a wurinku ku bayi, amma waɗannan sunaye ghayruhu ba sunayen shi Allah ba ne. Allah ya sa kun fahimci wannan, ranna ne muku bayani, kamar a tsinci gawa ne za a bincike a kanta sai a sa mata wani suna kawai, kaga wannan sunan da aka sa ghayruhu ai ghayru ismihi, to duk wanda yake cewa sunayen da ake kiran Allah da su din nan ba sunayen Allah bane, kana dallan, batacce ne. Me yasa ya san batacce? Saboda ku dubi aya walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, Allah yana da kyawawan sunaye, wa zakara nahwan mimma zakara fil firaq, sai Abul Hasan ya ambaci kwatankwaci ko irin abubuwan da ya faɗi dangane da ƙungiyoyi, ila an ƙala, har dai inda ya ce wa naqulu, mu muna cewa innal islama awsa'u minal iman, kalmar musulunci ta fi faɗi fiye da kalmar imani, domin kaga ba za ka iya tsalle daga kafirci ka shiga imani ba, sai ka shigo da'irar musulunci, don haka da'irar musulunci tana da faɗi. To idan ka shigo ciki sai ka ga wata tsukakkiyar da'ira ita ce ta imani, idan ka shiga ciki kuma sai ga wata tsukakkiyar da'ira ita ce ta ihsani. To muna cewa musulunci ya fi faɗi fiye da imani, kenan walaysa kullu islamin imanan, ba kowanne musulunci ne imani ba, ha? Amma kowanne imani musulunci ne. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصابعين كو أصبعين من أصابع الله عز وجل, منا الدين دا cewa Allah madaukakin sarki yana juya zukatan bayi tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun shi Allah din, wa annahu azza wa jalla yada'u as-samawati ala usba, Allah madaukakin sarki zai dora sammai gaba daya, Allah zai tattaro su ya dora su akan yatsa daya, wal ardina ala usba, sannan yatsa daya kuma Allah ya dora duk kasa tun daga ta daya har ta bakwai, kama ja'atir riwayatu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda riwaya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan haka. Riwayoyin mun gabatar da su suna nan cikin Bukhari da Muslim, amma in kana son ganin cikakkun bayanan inda suke ko ka je ka samu littafin kitabut tauhid na al-imam ibn khuzaima, ila an qala, haka dai ainihin malam Abul Hasan ya ci gaba da bayani har ya ce wal imanu qawlun wa amalun, imani ana fadin shi kuma ana aikata shi, yazidu wa yanqus, yana karuwa yana raguwa, wa nusallimu riwayatu sahiha, ko wa nusallimu ar-riwayati sahihata ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, muna ainihin kyale riwayoyi ingantattu da suka zo daga manzon Allah, allati rawaha siqat, waɗanda amintattu suka ruwaito adlan an adli, adili daga adili hatta yantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muna sallama waɗannan ruwayoyi, muna yadda da su, muna kyale su a aiki da su. Ila an qala Abul Hasan da ya ci gaba da maganganu, saboda Ibn Taymiyyah yana gutsuro wuraren da ke bayyana hakikanin aqidan. Wa nusaddiqu bi jami'ir riwayat, kuma muna gaskata dukkanin riwayoyi, allati yuthbituha ahlun naqal, waɗanda masu ciro hadisi suke tabbatarwa, minan nuzuli ila sama'id dunya, waɗanda ke tabbatar da cewa Allah yana sauka zuwa ainihin sama ta duniya. Wa anna rabba azza wa jalla yaqulu, kuma in Allah din ya sauka yana cewa hal min sa'ilin, shin ko akwai wani mai tambaya, hal min mustaghfirin, akwai wani mai roƙon gafara, wasa'ir ma naqaluhu wa asbatuhu, da sauran duk abubuwan da malamai suka ciro kuma suka tabbatar, khilafan lima qala ahli az-zayq, sabanin abin da karkatattu suka faɗi, wa tadlil, kuma batattu sune mu'tazilawa da ainihin makamantansu waɗanda suke saba waɗannan riwayoyi da jahamawa. Wa nu'awwilu, haka ne, fi ma ikhtalafna fihi ala kitabil rabbina wa sunnati nabiyina, sannan muna maida duk wani sabani da muka yi, to muna maida littafin Allah shine madogara, haka sunnan annabin mu. Wa ijma'il muslimina wa ma kana fi ma'nahu, hakanan haduwar musulmi da duk wani abu wanda yake ma'anar shi tayi daya da haduwar musulmi, muna maida shi madogara. Wala namtadi'u fi dinillah, ba ma kirkiro wani abu mu kawo cikin addinin Allah, ma lam ya'zallana bihi, abinda Allah bai mana izini da shi ba. Wala naqulu 'ala Allahi ma la na'lam, ba ma fadin maganar da bamu ji bamu gani bamu danganta ga Allah. Wa naqulu, muna cewa ne, inna Allaha yaji'u yawmal qiyama, Allah madaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama, kama qala ta'ala, kamar yadda yace, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu. Wa anna Allaha yaqrubu min ibadihi kayfa sha'a, kuma Allah yana kusanta bayin shi ta di yadda yaso ya kusance su, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yace, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, mun fi bawa kusanci da jijiyar shi wadda ke gangaro mishi da jini. Kuma kumanta ba ko makon da ya wuce mun tattauna cewa malam ya kawo fassara daga Ibn Taymiyyah cewa wannan kusancin da ke magana wannan ayar kusanci ne na mala'iku. Wa kama qala, kuma kamar yadda Allah ya ce, summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna, sannan sai Allah ya matso ya kasa ya ƙara sassautowa kusa-kusa, fa kana qaba qausaini aw adna, ya zama gwargwadon ɗani biyu ko kuma ƙasa da ɗani biyu din ma. Wannan ayar ma ina tsammanin a can baya mun tattauna ma'anarta cewa wannan kusancin mala'ika Jibril ake nufi. Ila an qala, amma dai nan shi Abul Hasan kaga dan dama an ba ku manta ba, yana daga abubuwan da muka faɗi cewa a cikin fahimtar shi zuwa ga aqida ahli sunna akwai su ƴan gyare-gyare kaɗan haka. Ila an qala, haddai inda yace, wa sanahtajju lima zakarna min qawlina wa ma baqiya mimma lam nadhkurhu baban. Yace waɗannan maganganun da muka faɗi za mu zo mu kawo hujjojin su na daga ainihin duk magana da muka faɗi babi muna kullawa. Thumma takallama, sannan sai kuma Abul Hasan ya zo yayi magana, ala anna Allah yura, akan cewa ana ganin Allah, wastadalla ala zalika, kuma ya kafa hujja da haka. Thumma takallama ala anna alqur'ana ghayru makhluqin, sannan yayi magana akan cewa qur'ani ba halitta shi akai ba, wastadalla ala zalika, lamma ya kawo hujja. Thumma takallama ala man waqafa fil qur'an, sannan yazo yayi magana dangane da wanda an aka ce me zaka ce game da qur'ani, madadin yace alqur'ani magana Allah ne ba halitta ba, sai yace qur'ani magana Allah ne kawai sai shiru, baya son yace ba halitta ba. Mun tattauna wannan matsala karatun da ya gabata. Yazo yayi magana dangane da ainihin su, wa qala yace, la aqulu innahu makhluqun wala ghayru makhluqin, waɗanda ke cewa ni bazan ce halitta bane qur'ani, ni bazan ce ba halitta bane. Waradda alaihi, Abul Hasan ya maida martani ga mai fadin irin wannan magana. Thumma qala, sa'annan sai ainihin al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari sai ya ce,
باب في ذكر الاستواء على العرش babin da ke bayanin ambaton daidaituwar Allah a saman al'arshi. A ƙarƙashin wannan babin, in ka fahimta, malam zai fara cika alƙauran da yayi kenan. An fahimta? Malam zai fara cika alƙauran da yayi kenan. Faqala, malam yace, in qala qa'ilun, da wani zai ce, ma taquluna fil istiwa, wai ku me kuke faɗi ne game da daidaituwar Allah saman al'arshi? Kila lahu, sai a ce da shi, inna allaha mustawin ala arshihi, Allah dai ya daidaitu saman al'arshin shi, kama kala, kama yadda Allah ya ce ar-rahmanu ala al'arshi stawa, Allah mai rahama ya daidaitu saman al'arshi. Wa qad qala Allah, haƙiƙa Allah ya ce, ilayhi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu, zuwa ga Allah maganganu daɗaɗa da kuma aiki na gari ke ɗaukakuwa. Qala Allah, wa qala, kuma Allah ya ce, bar rafa'ahu Allah ilayhi, Allah maɗaukakin sarki ya ɗage annabi Isa zuwa gare shi. Wa qala, kuma Allah ya ce, yudabbiru al'amra, Allah yana jijjuya al'amura, minas sama'i ila al'ardi, tun daga sama har ƙasa, thumma ya'ruju ilayhi, sannan kuma sai waɗannan al'amura sai su hauhawu zuwa gare shi, yana nuna Allah na sama kenan. Wa qala ta'ala hikayatan an fir'aun, Allah ya ne magana yana bada labarin fir'aun, ya ce fir'aun ya ce, ya haman ibn li sarha, ya kai haman ka gina mini bene, la'alli ablughu al-asbab, ko zan iya kaiwa ga hanyoyi, asbab as-samawati, hanyoyin da za su kai ni zuwa ga sama. Fa attali ila ilahi Musa, leko in gano ubangijin Musa, wa inni la azunnuhu kaziba, dan ina tsammanin Musa makaryaci ne da yace ubangiji yana sama, ko kuma da yace yana da Allah. To inda yana da Allah, Allah zai zama a sama ne, to gina min bene don in kama hanya in tafi sama. Malam yace, kazzaba Musa fi qawlihi inna Allah fawqa samawat, Fir'aun ya ƙaryata Musa saboda Musa ya ce Allah yana sama. Wa qala, sai kuma Allah ya ce, a amintum man fis sama, yanzu nan kun amintu wanda ke sama, an yakhsifa bikum al-ard, ya shafe ƙasa kuna cikinta, fas samawatu fawqa al-arsh, al-arsh dai tana sama da sammai ne. Falamma kana al-arsh fawqa samawat, to yayin da ya zama ita al-arsh tana sama da sammai, qala, sai Allah ya ce, a amintum man fis sama, yanzu nan kun amince da wanda yake sama kenan, yanzu Allah maɗaukakin sarki yana ainihin sama, ita kuma al'arshi tana ina, tana saman sammai, li'annahu mustawin alal arshi alladhi fawqa samawat, Allah ya faɗi haka ne saboda ya daidaitu a saman al'arshi, wanda ita kuma al'arshin take a saman sammai. Fa kullu ma ala fa huwa sama, duk abin da ya ɗaukaku kawai sama ne, kawai ba wai sai sama sama, a duk abin da ya ɗaukaku sama ne. Don haka fal arshu a'la samawat, al'arshi to ita ce mafi ɗaukakar sammai. Walaysa iz qala amintum man fis sama ya'ni jami'as sama, ba wai da Allah ya ce yanzu kun amince wanda ke sama yana nufin dukkan sama ba, a yana nufin sama da sama kawai, ba wai yana nufin dukkanin sama ba, a amintum man fis sama abinda yake nufi gashi sai ya ce wa inna ma arada al-arsh, abinda yake nufi da a amintum man fis sama ai yana nufin a amintum man ala al-arsh, an gane alladhi huwa a'la samawat, wanda al-arshi ita ce take sama da sammai. Ala tara anna Allah azza wa jalla zakara samawat, baka ga Allah madaukakin sarki da ya ambaci sammai a wata sura ba ko aya? Fa qala, sai yace waja'ala al-qamara fihinna nura, sai Allah ya sanya haske a cikin su, a cikin suwa, a cikin sammai. To shi kuma watan aina yake a sama, kuma Allah ya sanya wata a cikin su, kuma ya zama me, ya zama haske. Ashe ka gan an ce sama, to sama din tana daukar ma'anoni da dama. To amma ma'anar da ake nufi da Allah yana saman al'arshi shine al'arshi ita kuma tana saman dukkanin sammai, wato Allah shine yake can kololuwa kenan. Allahu akbar. Falam yurid anna al-qamara yamla'uha, aida Allah yace waja'ala al-qamara fihinna nura, Allah baya nufin hasken shi yana cika sammai din, wa annahu fihinna jami'an, kuma Allah ba yana nufin cewa yana cikin dukkanin sammai bane, ai kaga wani bangaren ne na sama ya haska, amma kuma sai Allah ya ce sammai. Ina fata an gane. Wa ra'ayna al-muslimina jami'an yarfa'una aydiyahum, sannan mun ga musulmi gaba ɗayansu suna daga hannayensu, idza da'u nahwa sama suna daga hannayensu sama in suna addu'a, li'anna Allah 'ala al-arshi alladhi fawqa as-samawat, saboda Allah yana saman al-arshi wanda take sama da sammai. Falawla anna Allah 'ala al-arshi, ba dan Allah yana saman al-arshi ba, lam yarfa'u aydiyahum nahwa al-arshi, da ba su daga hannayensu daidai da al-arshi ba, kama la yahuttunaha idza da'u ila al-ard, kamar yadda yake ba a taba ganin musulmi suna dunkufar da hannayensu kasa ba sun suna addu'a a kasa, ai ba a taba gani ba ko, me yasa? Saboda sun san cewa ba anan Allah yake ba. Thumma qala, sa'annan sai Abul Hasan al-Ash'ari kuma sai ya fadi cewa, faslun, ga wani fasli, wa qad qala qa'iluna min al-mu'tazila wal-jahmiyya wal-haruriyya, an samu wasu masu magana daga cikin mu'tazilawa da jahmawa da haruriyya suna cewa, inna ma'ana qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa, to kun ga anan bari ku ji wani abu, yanzu kun ga nan ana nuna mu'tazilawa da jahmiya da haruriyya dukkansu suna musulmi, suna musun cewa Allah yana sama ko, to karka rudu, waɗannan da ke cewa kansu ƴan Boko Haram duk aqidar da muke da ita ta al-asma'u wa sifat suna cewa suna yadda da ita, kenan kaji abin da ya rude su suke cewa kansu ma ahlus sunna ne, sun gaza fahimtar cewa sun dauki wani jigo mai girma na aqida ahlus sunna sun balle, shine al-khuruj 'ala al-jama'ati al-muslimin, kenan koda ka yi imani da wani bangare na aqida ahlus sunna amma ka kafirce wani jigo mai karfi, ba za ka zama ahlus sunna ba, dan haka ku kiyaye jama'a a karkashin wannan, ɗan shi'a ma suna kiran kansu ahlus sunna. Hatta jami'a as-samawi yayi littafi ya sanya wa littafin ash-shi'a hum ahlus sunna, yace ɗan shi'a ai su ne ahlus sunna, anan abin da zaka ce me yasa suke kiran kansu ahlus sunna, suna cewa idan dai sunna annabi ce to ai suna bi, idan qur'ani da sunna ne ai sun yarda, amma ba za a taba samun ahlus sunna yana kafirta Abubakar da Umar ba, to kaga yanzu rushe wannan bangaren da suka yi sai rusa sauran bangarorin, dan haka kun ga har khawarijawa ga su suna da aqida ta mu'tazilawa nan da yake bada labari, yace da za a sabo, yace wa qad qala qa'iluna, وقد قال قائلون من المعتزله والجهميه والحروريه, an samu wasu masu maganganu da yawun mu'tazilawa da jahmiya da khawarijawa suna cewa inna ma'ana qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa annahu istawla wa malaka wa qahara, suna cewa ma'ana wannan aya Allah ya mamaye ya mallaki kuma yayi rinjaye akan ainihin wato al-arshi, wa anna Allah azza wa jalla fi kulli makanin, suna cewa Allah yana ko ina, waja'adu an yakuna Allah ala arshihi, sai suka yi jayayya kada a ce Allah yana saman al-arshi, kama qala ahlul haqq, kama yadda mutanen kirki suka fadi, wa dhahabu ila anna al-istiwa, wa dhahabu fil istiwa ila al-qudra, sai suka ce abinda ake nufi da istiwa'i kawai iko, ma'ana Allah ya samu iko ya mamaye sama, falau kana kama zakaruhu kana la farqa bayna al-arshi wal ardi as-sabi'a, to ai inda abin da suka faɗi gaskiya ne, to babu bambanci tsakanin al-arshi da kuma ƙasa ta bakwai, saboda ƙasa ta bakwai ma mallaka waye, to dan me za a ware al-arshi kenan a ce Allah ya mallaki al-arshi, in dai ma'anar istawa mallaka al-arshi ya mallake ta, na'am, to ƙasa ma ya mallake ta, dan haka ma'anar istiwa in kenan aka fassara ta da mallaka, to kuma ƙasa fa waye mallake ta, لأن الله قادر على كل شيء, don ai Allah yana da iko akan komai, wal ardu kasa fallahu qadirun alaiha, Allah yana da iko akan ta, wa ala al hashush, haka nan Allah yana da iko akan ciyayi da ganyaye, wa ala kulli ma fil alam, haka duk abin da ke duniya Allah yana da iko akai, falau kana mustawiyan ala al arshi bi ma'ana al istila, da an ce daidaituwa Allah a saman al arshi tana nufin mamayewa, huwa azza wa jalla mustawlin ala al-ashya'i kulliha, yo ai dama Allah ya mamaye komai, lakana mustawyan ala al-arshi, to da sai a ce anan ma shikenan, ba sai an fada al-arshi ba, don tana daga cikin abubuwan da suka shiga komai din, da ba sai ya ware ta da ambato ba. Wa ala al-ard, da sai a ce ai kasa ma Allah ya mamaye ta. Wa ala as-sama'i, Allah ya mamaye sama. Wa ala al-hashush, haka nan ainihin ciyayi. Wal aqzar, haka duk wasu abubuwa da ake gani ma na kyama. Lianahu qadirun ala al-ashya, domin Allah yana da iko akan komai. Mustawlin alaiha, kuma Allah ya mamaye komai. Wa idza kana qadiran ala al-ashya'i kulliha, to in ya zama Allah yana da iko akan abubuwa baki daya. Wa lam yujaz, wa lam yajuz anhu ahad min al-muslimin an yaqul, to kenan bai halatta ga kowa daga cikin musulmi ya ce inna Allah mustawin ala al-hashush, Allah ya mamayi al-hashush wato ciyayi, wal akhliya, da kuma ban daki. Lam yajuz an yakuna al-istiwa'u ala al-arshi bi ma'ana, da sai zama kenan a karkashin haka, wato daidaituwar da ake cewa Allah yayi akan al-arshi, da ba zai zama da ma'ana al-istila'u alladhi huwa 'amun fil ashya'i kulliha ba, da ba zai zama daidaituwar ta dauki ma'anan mamayewa akan abubuwa baki daya ba. Wato kawai abin da ake so a ce, don nan an dan shiga mantiki ne kadan, ya fara ba su amsa ne da irin salansu, don shi uban su ne dama. Na fata an gane. Wato idan har an ce ma'ana istawa, istaula, to mecece ma'ana istaula? Ita ce malaka wa qahara, Allah ya yi rinjaye ya mallaka. Abinda za a ce al-arshi ita kadai ce kadai za a fada wa haka? Kasa me za a fadi game da ita? Sauran abubuwan halittu dama Allah bai mallake su bane? Ko kuwa dama Allah ya mallake su, al-arshi ce kawai bai mallaka ba, dan haka yake shelar cewa yanzu ya kwato ta? Iyakacin maganar kenan. Malai yake cewa wa wajaba an yakuna ma'ana listiwa ya khussu al-arsh duna al-ashya'i kulliha, to shikenan da sai ya rage ma'anar istiwa'i zai kebantu al-arshi kenan banda sauran al'amura. Haka kuma ya kamata ya kasance, domin ku duba ma'anar cewa mallaka da ma'anar istaula, wannan ma bata taso ba. Dama mallaka komai na Allah ne, amma daga cikin komai din hadda ne, hadda al-arsh. To kenan yanzu da aka ware al-arsh aka ce istawa alaiha, baya nuna mallaka, kuma dan dama ba wanda yake da jayayya cewa mallaka shi ce. Ashe dole ne ya zama kenan kalmar istiwa'i tana da wata ma'ana da ta kebance sauran abubuwa. Ita ce me daidaituwa? Wa zakara dalalatin min al-qur'ani wal hadisi wal ijma'i wan naqal wal aql. Sa'annan sai Abu al-Hasan al-Ash'ari yayi ta bayani dangane da hujjoji da dalilai, irin dalilai waɗanda suke na al-qur'ani da hadisi da ijma'i da kuma hankali. Jama'a kun fahimci waɗannan bayanai da kyau? Gashi nan a ƙasa mala yace wa qad radda al-imam ibn al-qayyim ala hadha at-ta'wil al-batil min 42 wajhan. Ibn al-qayyim da yazo raddin wannan maganar, maganar cewa istawa alal arshi ma'anar ta istaula, Ibn al-qayyim ya fara raddin wannan maganar sai da ya raddin wannan ta'awilin ta fuskoki 42, fashafa wa kafa. Dan haka Ibn al-qayyim sai ya warkar kuma ya isar wa mu'minai abin da suke bukata. Unzur mukhtasar as-sawa'iq, ta ainihin wato duba littafin mukhtasar as-sawa'iq na Ibn al-qayyim din juz'i na biyu shafi na 100 da ainihin wato 137 da kuma ainihin shafi na 152. To sai professor ya ce unzur qismat dirasa, ka duba qismat dirasa. Me yake nufi da wannan? Me yake nufi da qismat dirasa? Ina son wane farkon littafin? Shiwa a wane littafin? Hamawiya. Yawwa, wato a farkon wannan littafin na a Hamawiya, tare da ta'liqin shi, wannan takhrijin shi Tuwaijiri,
yayi dirasa wafiya dangane da manhajin ahlus sunna wajen fassara ayoyi da kuma raddin yan bid'a dangane da ta'wili. To a wannan wuri ya tsaya ya dauki wannan matsala ta istiwa'i a matsayin case study wanda ya nazari akan ta, ya buga misali akai. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai yake cewa ثم قال سأنن سي أبو الحسن يجي باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين باب دزي بياني دنغني دفسك الله إذا نوان الله قدابيو لكما تشيوا الله مأوك كنسركي يناغني لكما بياني أكان الله ينادى حمنا يقدابيو. وذكر الآيات في ذلك ما لن يأمبت آيون دسك تبت الدهك ورد على المتأولين بكلام طويل ya raddi ga masu ta'awili da magana mai tsawo. La yattasi'u hadha al-mawdu' li hikayatihi, wannan wurin ba zai isa a iya kawo waɗannan maganganun da ya faɗi ba. Mithlu qawli, misali inda yake faɗin cewa fa in su'ilna ataquluna lillahi yadani, da za ku tambaye mu ku ce a yanzu nan ko ahlus sunna kuna cewa Allah yana da hannaye biyu ne, kila sai mu ce da shi, sai a ce da shi na qulu zalika na'am, abinda muke fadin kenan. Wa qaddalla alayhi qawluhu ta'ala, domin magana Allah ta yi nuni da Allah ya ce yadullahi fawqa aydihi, hannun Allah yana sama da hannunsu. Wa qawli ta'ala, da Allah ya ce lima khalaqtu bi yadayya, iblis me yasa ba za ka yi sujuda ga Adam da na halice shi da hannayena ba. Wa ruya anin nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama annahu qala, ma ruwaito daga annabi, annabi ya ce inna allaha masaha zahara adam biyadi, Allah ya halicci ya shafi gadan bayan Adam da hannun shi. Fastakhraja minhu zurriyata, sannan Allah ya fitar da zurriya annabi Adam daga ainihin gadan bayan. Yanzu ku duba me yace biyadihi, hadisi yana tabbatar da Allah yana da hannu. Wa qad jaa fil khabar al ma'thur an nabi sallallahu alaihi wa sallam, bayani ya zo a cikin hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, inna allaha khalaqa adama biyadihi, Allah ya halicci adamu da hannun shi. Wa khalaqa jannata adnin biyadihi, al janna adn ita ma Allah ya halicce ta da hannun shi. Wa kataba at-taurata biyadihi, Allah ya rubuta at-taura da hannun shi. Wa gharasa shajarata tuba biyadihi, bishiyar tuba Allah ya shuka ta da hannun shi. Malam yace kaga wannan hadisin gashi an same shi yana tabbatar da biyadihi biyadihi biyadihi, an fahimta? Duk waɗannan yana kokarin ya tabbatar da cewa Allah yana da me, yana da hannu, yana da kafa, Allah yana gani, Allah yana da fuska. To sai dai professor Twejiri da yazo kan wannan hadisi sai yace lam aqif ala hadha alhadisi bihadha allafz, wannan hadisin gaskiya ban taba ganin shi da wannan lafazin yadda malai ya kawo shi ba. Wa inna ma warada nahwun min hadha inda al-Baihaqi fil asma'i was sifat, akwai dai wani makamancin wannan hadisi da yazo a cikin littafin al-asma'u was sifat daga al-Imam al-Baihaqi an Abdullah ibn al-Harith an abihi, daga ainin Abdullah dan Harith shi ko ya samo hadisin daga mahaifin shi Harith. Harith yace qala qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama inna allaha عز وجل خلق ثلاثه اشياء بيده, ابوبا اكو الله حلتا ده هنيش, خلق ادم بيده الله حلتا ادم ده هنيش, وكتب التوراه بيده الله يا ربط التوراه ده هنيش, وغرس الفردوس بيده الله يا دس الفردوس ده هنيش. الحديث وقال بيهقي ده يغم روايه wannan hadisi sai ce hadha hadithun mursal, wannan hadisi mursali ne domin Haris tabi'i ne ba sahabi ba. ورواه ابو نعيم الامام ابو نعيم يروي عن حديثي في صفه الجنه اتكل لتافي شي مي سنه صفه الجنه ان لتافي ني ببال لتافي اما وني يا فار تحقيقين شي ددعوا جماعه
صفة الجنة.
ها؟
للحافظ أبي نعيم الأصبحاني علي رضا عبد الله شيني كونغا الجزء الأول عند البروفيسور هيكي أبنني littafin ga alama babban littafi ne amma sai fara daukan shi ne mai tahqiqi ne sosai yana bi yana takhrijin shi gashi nan to al-imamu abu nu'aym ya ruwaito wannan hadisin a cikin wannan littafi a juz'i na 1 shafi na 48 zuwa da 9 lamba ta 23 wa warada nahw min hadha mawqufan 'ala ibn umar radiyallahu anhu akhrajahu al-bayha al-hakim yace kuma an samu irin wannan yazo amma ba daga annab ba daga ibnu umar hakim iftar da shi a cikin mustadrak bi lafzi da lafazin cewa khalaqallahu arba'atan bi yadihi halitu hudu allah ya da hannun shi al'arsh wa jannati adnin wa adam wal qalam na fata an gane wadannan abubuwan gaba dayan su yazo a cikin maganar ibnu umar وقال الحاكم أما حاكم ديتي هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وافقه الذهبي حاكم ديتي هنا حديث صحيح ني إسناد شيء كو ديتي بخاري دا مسلم مسبتد شيبا مالا ديتي الذهبي ما ياداتي دا حاكم أكون وانا مغنر نا يوان غير مكسبو دا ناسا وانا أبن يشهر أتكيمكو جماعة مقولة صحاب الحاكم وافقه الذهبي نا فاتا انغاني wannan maganar ku yi dirasar ta sosai jama'a domin dira'a matsala ce wanda yake ta zama babban matsala wanda ta yi kawai a ko samu wannan littafin nan na sanje
Fathul Bari wal radd 'ala al ansari Isma'il al ansari
wannan makular tana da kyau a santa saboda wani kuskure ne ya faru a cikin ilimi gaskiya kuma ko wallahi da dukkan kalmar adalci kuskuren a wannan zamanin ya yadu da yawa ta hanyar Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Ahkamul Janaiz a cikin littafin Ahkamul Janaiz Al-Albani ya yawaita fadin wannan kalma cewa sahahul hakim wa wafaqahu adh-dhahabi wannan muwafaka da ake cewa zahabi yayi wa hakim na'am ba a musunta faru hakim yakan ce hadisin kaza ne amma zahabi in yazo wani lokacin sai ya ce wa huwa kama qala amma mafi yawancin abin da suke cewa sahahul hakim wafaqahu zahabi fa sun dogara da shuru ne da zahabi yake akan wasu hukunce hukunce shurudin zahabi ba dalili ne akan cewa ya dace da abin da ainihin al-imamu al-hakim ya ainihin tafi akai ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye so da haka ina fatan ku samu wannan littafi na Samir mai suna ainihin Fathul Bari fi raddi ala Isma'il al-Ansari ina fata an gane ya tattauna wannan matsalar amma ya tattauna ta a takaice kwarai da gaske an ji wata lacca kamar yadda Samir yake gaya mana a Riyab sai wani matashi sai ya tsogalo matsalar da ya tsogalo matsalar sai matsalar ta rikita wurin gaba daya aka yi tija sai aka yi dace wannan malami yana wurin sai ya je sai wa matsalar bincike shi ne sai ya rubuta wannan littafi gashi الإضاءة الجلي في نقد مقولة صحاه الحاكم وافقه الذهبي يجي فتو دا بياني قرارا دنگني دا چين جارا ونم مغانا نتوا صحاه الحاكم وافقه الذهبي كونغا ونن لتافع وانا ننسنا دا جتين عموبان دا يكماتا دا لبن علمي سسنسو سو دا كسكولي ني يفارو اتكين علم نافاتا انغاني Allah madaukakin sarki ya taimaka ita kanta wannan magana ya kamata a yi mata darasi na musamman to malan da yake cewa kun ji wannan na'am sai yake cewa hakim ya inganta shi kuma zahabi ya dace da shi warada aidan nahw min hadha mawqufan an jabir bi lafzi har wayo an samu irin wannan daga jabir amma mawqufi ne wato Jabir ne kadai ya fadi ba ce daga Annabi tabaaraka wa ta'ala inna Allah tabaaraka wa ta'ala lam yamassa bi yadihi min khalqihi ghaira salasati ashiya, Jabir yace daga cikin halittu Allah bai taba taba wata halittar shi ba ko kwaya ɗaya sai guda uku. Khalaqal jannata biyadihi wa khalaqa adama biyadihi wa kataba at-taura li Musa, gashi nan rawahu ibn abi shayba fi musannafihi wa abdullah ibn al-imam ahmad fi sunnah. Na fata an gane kun ji wadanda suka fitar. Wa warada aidan nahwu min hadha mawqufan an ka'ab al-ahbar, to ka'ab al-ahbar tsohon fasto ne musulunta, dan haka abin sai dai a hankali. Bilafzi da lafazin cewa inna Allah azza wa jalla lam yamassa biyadihi illa salasati ashiya, Allah madaukakin sarki bai taba taba komai da hannun shi ba sai abubuwa uku, Adam wattaura, da Adam da attaura. Fa innahu katabaha li Musa, domin ya rubuta ta da hannun shi da Musa. Wa tuba, da kuma bishiya ainihin wato tuba shajara fil janna, gharasaha Allah bi yadihi, Allah ya shuka ta da hannun shi. Malai yace rawahu al-ajur fi shari'a, ajur ma ya fitar da wannan a cikin littafin shi ash-shari'a. Me wannan magana take nufi? Wancan hadisin da Abul Hasan al-Ash'ari ya kawo akwai alamar tambaya cewa marfu'i ne daga Annabi ne, dan ka ji dai duk kai da komowa an samu wasu bangarori daga Annabi, amma an samu wasu bangarori kuma ba daga Annabi, amma fa hatta bangaren da aka samu daga Annabi ka ji bai haƙiya ce bai inganta ba, domin ya ce mursali, cewa da ya mursali bai inganta ba, saboda malaman da yadda suke magana ya sha bamban da na yanzu. Na yanzu gwari ne, jan yi musu gwari-gwari. Na da kwa fusaha'u ne, in suka ce haza hadisun mursal, in suka ce haza munqati, haza mu'dhal, shikenan ya isar. Dan haka za ga Ibn Hajar da yake ƙwararren malami ne, in yazo a Bulughul Maram sai ka ji ya ce haza hadis da afahun Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya da'afa wannan hadisi, sai ka je ka gama bincike kaf ba za ka taba ganin inda Nasa'i ya ce haza hadisun da'ifun ba, amma kana nan kana karatu sai ka je Imam an-Nasa'i ya ce haza mursalun, wannan mursali ne, shi ne fassara haza da'ifun ai, shi ne da'ifun ai, ya faɗi da wani yare ne kawai. To mu ƙarasa karatun magana Abul Hasan al-Ash'ari in so sai mu tashi ainihin akan magana baqilla ne insha Allah. Malai yake cewa walaysa yajuzu fi lisan al-arab, bi halatta ba a cikin harshen larabawa, duk fa wannan yana dibowa ne daga al-ibana, wala fi adati ahli al-khitab, haka a maganar masu magana, an yaqula al-qa'il, mai magana yace amiltu kaza bi yadi wa yuridu bihi ni'mata, yace wannan abin da hannuna nayi kuma yana nufin me? Yana nufin ni'ima. Wa idza kana Allahu innama khataba al-arab bi lughatihim, idan ya zama Allah yayi magana da larabawa ne da salan yaran su, wa ma yajri mafhuman min kalamihi, da kuma abin da yake gudanuwa a bisa salan yaran su, wato kenan Allah ya magana da larabawa da larabci, sannan da ya tashi magana da larabcin ko sai magana da larabawa da al'adu irin na yaran nasu, ko kun fahimta jama'a? Wa ma'qulan fi khitabihim, da kuma abinda hankali ke iya fahimta a cikin yaran nasu, wa kana la yajuzu fi khitab ahli lisan an yaqula alqa'il, to ba zai yiwu a cikin harshen masu magana a ce mutum ya tashi magana sai ya ce fa'altu bi yadi, na aikata kaza da hannuna, wa ya'ni bihin ni'ima, yana nufin ni'ima. An gane? In har da mutum zai haka sai a ce batala an yakuna ma'ana qawlihi ta'ala bi yadayya an-ni'ima, magana za ta ba cike ne, in dai ma'anar khalaqatu bi yadayya a yana nufin me? Yana nufin bi ni'mati, to in dai har haka ne ma'anar magana ta ba ce. Ibn Taymiyyah yace wa zakara kalaman tawilan fi taqrir hadha wa nahwihi, Abul Hasan al-Ash'ari ambaci magana mai tsawo dangane da tabbatar da wannan magana ta cewa Allah da yake cewa hannu hannu din yake nufi ba yana nufin ni'ima ba, ya dubi abin ta bangaren dalilan Qur'ani da Sunna, ya dubi abin ta harshen Larabci da kuma al'adun Larabawa. Jama'a, ƙarshen magana al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari kenan wadda ainihin malam ya nufi ya kawo mana, don ku tabbatar da maganar da nake faɗi ko, za ku ga in muka zo mako mai zuwa kuma karatu na gaba da ikon Allah za ku ji an tashi ne a inda zai ɗauko maganganun al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Tayyib al-Baqillani al-Mutakallim, shi ma za ku ji duk da yake cewa mutakallimi ne, yana bin ilmul kalam, wa huwa afdalul mutakallimina al-muntasibina ila al-Ash'ari, daga cikin dukkanin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ash'ari masu bin ilmul kalam bakillani ya fi su zaka ji shi ma zai zo zai tabbatar da maganganu ire-iren waɗannan ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a za mu saurara da wa alaikum assalam na'am na'am
Allah zai tsune a
zai zo ne da su sun yi sahu-sahu ba wai zai zo ya same su sun yi sahu ba ne a zai zo tare da su ne haka sunna hadisi sahihi cikin sahihu muslim ya fassara zai zo tare da su ne na'am irin wannan malamai suna faɗin haka ne kawai da dalili ɗaya idan an tabbatar da ingancin asaran to professor bai magana dangane da inganci ko rashin inganci idan ya tabbata asaran sun inganta sai a ce to irin waɗannan maganganun da sahabbai suke ba zai yiwu a yi su da ra'ayi to amma duk da ba zai yiwu a yi su da ra'ayi ba ko in aka zo kai tsaye ba a juye su a mai da su hadisi kamar yadda ya faru ga yadda Abul Hasan ya kawo sai a ci gaba da kawo su a yadda suke din amma sai a ce mawqufai ne sahihai in sun inganta amma laha hukumun raf'i to an bi ka'ida ilimi kenan jama'a nan za mu saurara insha Allah muna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah